ربكم في الأرض يرحمكم من في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة شهدنا في هذا المحضر وجساد فيه بنظرة ساترنا بالظفر والنفس ليكنا أسكن في تشفق صلى الله عليه وسلم دسام من شتوى لاهرة دكم طيعوا أكم طيع أبن يبو ومن قد تبارك وتعالى يا فلا ya kusanta ubangijinka tabaraka wa ta'ala ya tashe ka a matsayi abin yabo
abara na shewa abu ali ne daga sani ne ya yi kiman ka babu lafiya da hadisi haddasa na sura abu abdullahi
cewa mutane za su zama na alkiyama suna durkusha kan guyawunsu ko wace al'umma tana biye da annabinta suna cewa ya annabuwa ne kai ceto gare mu ya annabuwa ne kai ceto gare mu hadda neman ceto ya tike zuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallam sai zama da a cikin wa'annan annabawa ba mai ikon ya amsa musu wannan bukata in ba shugaba din ba sallallahu alaihi wasallam haka wannan shine ma'anar al-maqamul mahmud da Allah ya ci zai tashi shi kansa
wa an ajibura ila ta ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni
kaulan ya zo ga sai na abi huraira cewa an tambayi shugaba sallallahu alaihi wasallam ka wanda wannan maqami shine fadin ubangiji tabaraka wataala ya kusanta ubangiji ta ce ka a matsayi abin yabo ma sha Allah sai shi ceto ake ni sai na ka bin malikin ya rawaita ga shugaba sallallahu alaihi wasallama za a tashi mutane a ranar alkiyama sai mu kasance da ni da al'ummata a bisa wani tudu ubangiji na kuma tabaraka wa ta'ala zai tabbatar da ni wani asin da asin kwarra sannan izini gare ni in tashi min kirari ga ubangiji iya yadda ubangiji ya so in kirari ga gare shi to wannan shi ne al-maqamul mahmud wanda Allah ya ce zai tashi ni a kansa ya zo ga sayyidina abdullahi dan umara yadda na tabbata gare su ya ambaci hadisin ceto sai ya fada sai ya dinga tafiya har ya zo ya kama zoben aljanna a wannan rana shi ne wani da ubangiji zai tashe shi a mukami abin yabo da ya masa alkawarinsa ya zo ga sai na abdullahi dan mas'udin daga shugaba sallallahu alaihi wasallama cewa wannan matsayi shine tsaya wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam zai yi a dama da al'arshi wani guri ne dama da al'arshi na maki Allah zai tsaya a gun ba wani wanda zai tsaya a wannan guri in ba shi ba na farko da na karshe duka suna kishi in sun ga shugaba sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wannan guri kowa yana jin ina ma ni ne a can an samu irin wannan hadisi ma ga sayyidina ka abul ahbar da kuma al-Hasan. Ya zuwa wata riwaya daban shine mukamin da zan tsaya in yi ceto ga al'umma ta cikin sa. Ya zuwa sai na Abdullahi dan Mas'udin ya fada. Shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fada. Wallahi ni mai tsayawa ne a makamin Mahmuda. Sai aka ce da shugaba sallallahu alaihi wasallama menene wannan makamin Mahmuda din? Mai ga Allah sai ce wani wuni ne da Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai sauko irin yadda zai ce da Allah akan kursiyinsa akan tadisi a ƙarshen sa. Ya zo ga sayyidina Abi Musa daga shugaba sallallahu alaihi wasallama an bani zabi tsakanin arafa al'umma ta gida biyu daidai arafi su shiga aljanna babu hisabi babu uba ko kuma a bani ceto. Amma ni na zaɓi ceton saboda ceto ya fi gamewa. Zato kuke yi ceton nan masu tsoron Allah za a ceta ne? Ba haka abin yake ba. Masu zunubi masu kuskure waɗanda hisabi zai tura su wuta su ne zan je in kwata daga hannun mala'ikun in ce Ubangiji na yi belin wa'annan Allah ya ce na yadda a kai sani zan nan. Ya zo ga sai na bi hulura da saboda gare shi ya fada. Na ce ya ma'aikin Allah menene ya zo gare ka a cikin lamarin ceto? Shugaba sai ce sallallahu alaihi wasallama ceto na ya tabbata ga duk wanda ya shaida babu abin bauta da zanta sai Allah yana mai ikhlasi kuma zuciyarsa na gaskata abin da harshen sa ya faɗa. Ya zo ga sayyidina Ummu Habiba idan ta tabbata ga ita faɗa. Shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa an nuna min abin da al'umma ta za ta gamu da shi a bayana da yadda sashinsu zai dinga zubar da jinin sashi abinda ya riga gare ga al'ummar da ke gabaninsu su ma irinsa ya gabata gare su daga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Allah ya riga ya zartar da wannan hukunci sai wannan tafar. Tunda Allah ya riga ya zartar ba dama in nema a canza sai na roƙi Ubangiji ya bani dama in cece su ranar kiyama sai Allah ya ce na yadda. Na leƙa cikin zaharul gaibi na ga yadda Allah ya hukunta al'ummatan da suka wuce sun yi ɓarnace-ɓarnace iri-iri sun zubar da jinin sashinsu da nima ta al'umma haka Allah ya tsara mata. Da kuma wannan ya riga ya zarce ba yadda na iya in cewa Allah a canja ko a goge ko a fasa to sai na roƙi a bani dama in yi ceto ko me suka yi dai in sun zo ranar kiyama sai zama ni zan tsaya musu. Sayyidina Huzaifatu ya faɗa Allah zai tattara mutane a bugire guda ɗaya ta inda mai shela in yai shela zai iya jiyar da su kira za su haɗu guri guda da mutum da ya kwantsama kira kowa zai ji. Wayan fuzuhumul basar kuma ido zai iya rutsa su in suna tattara a guri guda in kai haka fara da idanka za ka iya hango kowa ko za ka iya hango ƙarshen taron to haka Allah zai tattara su. Kufatan uratan kuma za su tashi uratan matsaraita ba tufafi cikin kowa kowa haka zai tashi hango kowarsa. Kufatan ƙafafuwa ba a takalma kamar dai da aka halicce su tun farko. Za su tashi a halin nutsuwa da shiru ba wanda yake da ikon ya magana sai da izinin Allah.
Fayyunada Muhammadu
sai a yi kira a ce ya Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya amsa ce amsa wa kai Ubangiji arzikinka alheri ya tabbata a hannayenka sharri kuma bai rufo inda kake ba
wal mutadi ma arayta
wanda zai shirye shine wanda ka shiryar da shi ga bawanka nan a gabanka kuma gare ka yake zuwa gare ka ya dawo ba wata mafaka ba wata matsira daga gare ka sai dai a dawo gurin ka ka girmama ya ubangiji kuma ka daukaka
subhanaka rabbal bayt
alki ya tabbata gare ka ya ubangijin ka'aba baki Allah ce to wannan shine al-maqamul mahmud wanda Allah ya ambata duk a wannan taron duk a wannan dandazan tun daga kan annabi adamu har zuwa dan autan duniya da za a haifa ba wanda bai zo wannan gurin yana tsaye a gurin tsakanin mutum da aljan da dabba da tsuntsu da kwaro da komai Allah ya tara su amma ma'aikin Allah kadai shi ya isa a kalle shi a kira su to wannan shine ma'ana al-maqamul mahmud
wa qala ibn abbas radiyallahu anhu ma
sayyidina abdullahi ibn abbas ya fada yadda Allah ta tabbata gare su idan yan wuta suka shiga wuta kuma yan aljanna suka shiga aljanna sai ya rage saura tawaga ta karshe masu shiga aljanna da kuma tawaga ta karshe masu shiga wuta sai tawaga yan wuta su dubi tawaga yan aljanna sai su ce da su imanin ku bai amfane ku ba kuma da kuka imanin gashi ba ku amfana da shi ba to sai su kwantsama ubangiji kira su barke da kuka da kirari ga Allah saboda sun ga su ne na ƙarshe ba su ɓammaci za a kai su aljannan ba sai yan aljannan su jiwo muryarsu saboda haka sai su yan aljanna su riƙe annabi adamu da sauran annabawan da ke bayansa cewa ga 'yan uwan mutum a waje suna ɓalla ƙara a taimaka su ma a cece su a shigo da su cikin ni'ima kowa zai miƙa hanzari daga cikin annabawa har sai an zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam shi ne zai ceto gare su wannan shi ne ma'ana al-maqamul mahmud irin wannan hadisi ya zo dada sayyidina abdullahi dan mas'ud da kuma sayyidina mujahid sayyidina ali bin al-husayn shi ma ya ambaci wannan hadisi ne ga shugaba sallallahu alaihi wasallama sayyidina zaid bin abdullahi ya faɗa ga yazid al-faqir na ji labarin wani matsayi na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ubangiji zai tashe shi a cikinsa Jabir ya ce sai na ce haka ne sai ce to wannan matsayi shi ne makamul mahmudi wanda ubangiji zai fitar daga cikin wuta wanda za a fitar daga cikinta sannan ya ba da labarin hadisu shafa'a wato wanda yake bayani a cikin fitar da yan jahannama bayan yan wuta sun shiga wuta to kuma ga yanda za a yi ma'aikin Allah zai je ya dinga tsamo su ɗaya bayan ɗaya na fito da su cikin wuta ana mai da su aljanna saboda abin da ya riga ya gare su na daga inayar ubangiji ko kuma saboda imanin da suka yi a nan duniya ko da ɗan ƙanƙani ne ya zo ga sayyidina Anas shi ma ya faɗi irin wannan hadisi kuma ya faɗa wannan shine ma'ana al-maqamul mahmudi wanda aka alƙawarta masa ya zo a cikin ruwaya nan da sayyidina Anas sayyidina Abi Hurairah da wani su hadisin sashin su yana shiga cikin hadisin sashi shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah zai tara na farko da na ƙarshe a ranar alkiyama sai su zama sun damu ko kuma cewa yi sai zama an kimsa musu damuwa shi kenan sai su ce me zai hana mu je mu nemi ceto gurin ubangijinmu ya zo a wata hanya daban daga gare shi mutane sun ci kuɗa sashin sa cikin sashi ya zo ga sayyidina Abi Huraira ya Allah ta bada gare shi rana ta yi ƙasa ƙasa sai zama mutane sun kai makura a cikin damuwa irin abin da haba za su iya jurewa ba to sai su fara tuntuɓar juna me zai hana ne mu je mu nemi wanda zai ceto gaban Allah ya yi mana ceto a gaban Allah sai su gurin Allah Adamu sai su ce da shi sashi daga cikin ruwayoyi sun kara da cewa mutane za su ce kai ne annabi Adamu uban mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya halice ka da kudura ta sa sannan ya busa maka daga cikin ruhinsa ya zauna da kai cikin aljanna ta sa ya sanya mala'ikunsa suka yi sujada gare ka sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya da kai sunayen komai to kaje kai nema mana ceto a gurin ubangijinka dan ya zama an hutar da mu daga wannan guri da muke cikin sa wai ba ga abin da muke ciki bane Annabi Adamu sai ya ce a'a tarafa ku burman yi yau ubangiji tabaraka ta'ala yayi wani irin fushi daga taba yin fushi kafin yanzu irin wannan fushin ba da haka ba zan iya tunkararsa in ce ina neman wani abagun sa kuma kun san dai ya hana ni in ci ganyen bishiya a aljanna ko ya hana ni in ci ɗan itaciya a aljanna duk ni'imar aljanna ya hana ta mun ɗan ice ɗaya tak ya ce kan taɓa amma sai da na kutsa na je na ci shi na kai yau nima ta kaina nake yi ina tunanin wannan saɓawar da nai a aljanna yau ya za mu ƙare da Allah kar in je gaban sai tuno min abin da na san na yi kuma rasa abin da zan gaya masa ba zan iya ba sai dai ku tafi gurin wani na ku tafi gurin annabi Nuhu sai su je gurin annabi Nuhu shi ma su ce da shi kai ne farkon manzanni ya zuwa ga mutanen ƙasa ubangiji kuma ya ambace ka alƙur'ani da sunan bawa mai godiya shi ba ga abin da muke cikinsa ba ne ga abinda halin ya kai ba zai hana ka nema mana ceto gurin ubangijinka sai ce yau ubangiji tabaraka wata'ala ya yi fushi fushin da bai taɓa yin irin sakafinsa ba ba kuma zai wani fushi bayansa irin wannan ba nema ta kaina nake yau ya faɗa a cikin ruwayar sai nawa nasu sai ya faɗi na sutar ku a wula shi ma abinda ya san ya yi wa Allah ita ai ka kumanta nima na roƙi Allah abin da banda ilimi a kansa har sai da Allah ya daka min tsawa ya Nuhu innahu laysa min halika innahu amalun ghayru salih fala tas'alanni ma laysa laka bihi ilmun inni a'izuka an takuna min aljahilina lokacin da ruwan dufa ne ya sauka Allah ya kaddara cewa duk wanda ba ya cikin jirgin annabi Nuhu sai ya halaka. Duk wanda ba ya cikin jirgin nan sai ya halaka. Annabi Nuhu sai gano ɗansa Kan'ana yana ta gudu yana neman mafaka sanda ruwa ya goce. Sai ya dinga kiransa. Ai ɗana ka tona, tona zo ka shiga cikin jirgi. Sai ya ce a'a baba kaga damu. Ta'awi ila jabalin ya'sibuni min al-ma'i. Ga wani dutse sai na gano wani fa. Amman dutse zan je hau kansa. Yadda ba zan nutse cikin ruwa kaka damu ku yi tafe ku sai ya ce in ɗana la asibal yau mai namurin lahi ba yau ɗin nan yadda Allah ya tsara ba abin da zai kare ka daga al'amarin Allah abin da Allah ya shirya ɗin ne mai da makawa ko ina ka shiga ba za ka goya ba cikin jirgin nan kawai shine mafaka za ka zo ka shiga mu wuce amma sai ci gaba da jayayya da shi akan haka wanda ga abin ya kiwa ya kasa kontrolin ɗinsa ya shawo kansa sai ya koma ga Ubangiji ya ce rabbi inna buni min hali wa inna wa'adaka al-haqq wa anta hakamul hakim to ubangiji ga dana dai ka san dana zuri'ata ne kuma na san alƙawarin ka gaskiya ne duk wanda ba cikin jirgin nan sai ya halaka inna ma dakal haqu wa anta akmal hakimin yanzu kuma kai ne mai mafi hikimar masu hikima kai ka san yadda zaka yi da shi amma dai ka sani dana ne kuma kashi nan ya fi shiga jirgi kuma yanzu kai ka san yadda zaka yi Allah ya hikima irin ta Allah ko wanda bai shiga jirgin ba ma Allah ya ga namu ya kare shi kuma ba abin da zai same shi duniya gaba daya ta shafe da ruwa ba inda ba ruwa bane ba magana sama ko kasa ko ina tun daga wannan sararin har ka tabo samaniya ba inda ba ruwa bane haka abin ya za amma iko irin na Allah ko wata tsohuwar sai imani annabi Nuhu tana ta mai sallahu to duk nan dai alƙawarin Allah zai zaka kai manta ne anan gurin yace haba baba kake da mu zan manta da ke zan zo dauke ki ai amma radda Allah ya sa shi saukar da umarnin sai manta da annabi ne sai da aka yi aka gama ma sake zagaya suka gai sa ce to zan da za a yi kun dai ka amanta yace subhanallahi an yi an gama ai ke kina ina sai na zauna inda nake din nan dugon ruwa dai bai je da take ba wa anta akmal hakimin Allah shine mafi hikima ya san inda zai dashi sai Allah ya kira annabi nu ya duhu innahu laysa min halika dan nan ba iyalinka bane innahu amalun ghayru salih dan aikin da yake ba aiki na garmai zaka ba cikin zuri'aka na fidda shi ga zuri'aka fala tas'alanni ma nazaka bihi ilmun kar ka kuma tambaya ta abinda baka sani ba in baka da sani akan abu ka jira magana akan inni a'izuka an takuna min al-jahilin na kuma ina gargadin ka kaga zama daga cikin masu rage kan salada ka dinga tambayar abin da baka sani to wannan shine abin da zai faɗa a filin alkiyama an zo gurin sa neman ceto sai ce to ni a duniya na tambayi Allah abin da ban da ilimin sa Allah ya dukan tsawaye na koma ya tuna min wannan kadiyar ya zan yi da shi sai ku koma yanzu gurin sa sai ce to ai da mana hana ka tambayar abin da baka da sani za ka fa zan je su'aluhu rabbuhu bi ghairi ilmi abin da zai faɗa kenan ya zo a cikin ruwa yana ta sayi na abi hurera yadda na tabbata gare shi na kasance ina da wata addu'a na roƙa akan mutane na shine da ya roƙi ubangiji rabbi la tazar al-ardi min al-kafirin da yara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara da ya addu'a yace Allah ya halakar da duniya Allah ya ce shikenan nu a sassaka kwale-kwale an gama ruwa ya sauka duk ya halaka da duniya to wannan yake gudu kai ya je gun Allah ya ce na neman ceto na neman jin kai Allah ya tana masa ya ce to ai kai ma a duniya baka yi jin kai ba sai kai in halakar da kowa kuma na halakar da haka ba zai iya tunkarar ubangiji ba annabi nu sai ce to amma ga shawara bai zana ku je gun wani ku nemi annabi ibrahim mana ai shi khalilullah ne ba da ɗayan allah ne tun ana duniya allah yake masa yadda yake so za ku je ku same shi shi zai iya sai a je gurin annabi ibrahim a ce da shi ya annabi ibrahim kai ne annabin Allah kuma kai ne bada ɗayan ubangiji daga cikin mutanen ƙasa ka nema mana ceto gurin ubangijinka shin ba ka ga halin da muke ciki ba ne sai ya ce to ai ubangijina ya yi fushi a yau wani irin fushi sai ya ambaci irin wancan hadisi na baya sannan sai ya faɗi waɗansu wato maganganu da masu saɓani guda uku waɗansu abubuwa ne da ya faɗa wanda a zahirinsu sarefa ce ya faɗi saɓanin gaskiya to su zai maimaita a nan sai ina tsoron kan je gaban ubangiji ya kama da laifinsu da haka ni ma ta kaina nake ta kaina nake daga ciki lokacin da ya zo gurin wato sarkin na azzalimi na zamaninsa wanda yake kwace wa mutane mata kyawawa duk wanda ya zo da matarsa mai kyau idan ya ganta tana da kyau zai tambaye ka tukun wace ce wannan mai matsayin tagonka a mata ta ce to shikenan kai wa kanka sai kwace ta daga nan ta zama baiwarsa in ko kace yar uwarka ce to sai kyale ka da abaka da suka zo da nana saratu gurinsa ya ganta sai jina so zai kwace ta sai annabi ibrahim ya ce a'a yar uwata ce shi ne nufin yar uwarsa ce a cikin addini saboda a wannan lokacin babu wani wanda yake zauna akan addinin annabi ibrahim daga shi sai ita din da ka yar uwarsa ce a addinance sai ce yar uwata ce abin da yake nufi kenan saboda ka zai faɗi wannan a matsayin yayi sarefa mata su ce an bace yar uwarsa ce sai zama ba kwace ta ya daga cikin abubuwan da ya yi lokacin da ya fafaskar waɗannan gumaka aka zo ana tambaya waye su tsara gumakan nan sai ce bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yanduquna wannan babban da kuke gani gashi nan dama ga tarin ma ya rata mai aka faɗa su ce to gashi nan shi ya fafaskara su amma ku tambaye su su gaya muku gaskiya in dai suna magana za su gaya muku su suka yi faraja'u ila anfusihim ko faqalu innakum antum zalimuna saboda haka zai faɗi waɗannan sarrafa guda uku da ya aikata wanda yake ganin su ne za su tokace shi ga wurin zagon ubangiji tabaraka wa ta'ala nafsi nafsi shi ma sai ce ta kaina nake yi ba zan iya ba ishe musulmi ba zan iya ba amma ku je gurin annabi Musa domin shi da ma abokin zancen Allah ne sai a duniya ma suna hira da ubangiji ya zo cikin wata ruwaya daban domin shi annabi Musa ba wani da ubangiji ba shi a taura sannan ya zance da shi kuma ya kusanta shi zuwa gare shi sai a zo gurin annabi Musa a ce ana neman ceto shi ma ya ce ba aiki na bane ba zan iya ba shi ma zai faɗi nasu tarko a wuladin da ya aikata da yadda ya kisan kai a duniya fawa kaza hu musai faɗa zai alai mari ɗaya aka faɗa aka mutu ce to na je gaban Allah yanzu Allah ya ce na biyan bashin wannan da na kashe a zan yi ta haka nima ta kaina nake yi amma ku je gurin annabi Isa dan shi ne ruhin Allah kuma kalmar Allah kun kawai Allah ya faɗa sai ga annabi Isa faɗo daga cikin babarsa daga kun kawai sai son sai a je gurin annabi Isa a yi magana da shi shi ma kan ceto ce a wannan ne ba zan iya ba amma ku je gurin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama domin shi ne bawa wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sarrafa masa sarko aulansa abinda ya gabata da wanda ya jirkinta sai a zo guri na ni ku in ce ni ne mai ceto sai in kira tu in je gurin ubangiji na ina neman izinin yin ceto gare shi to sai a yi izini gare ni in yi ceto da zaran na ga ubangiji da barkar Allah sai in fadi in yi sujada ya zo a cikin wata ruwaya sai in zo karkashin al'arshi sai in yi sujada ga ubangiji ya zo a wata ruwaya daban sai in tsaya gaba gare shi sai in zo in dinga wato zubawa Allah kirari da yabo irin yabo da kiran da nima bani da iko a kansu yanzu sai a ranar Allah zai ci samu mai zan faɗa sai in ta faɗa ya zo a cikin wata ruwaya na gare shi sai ubangiji ya buɗi ga wani yabo da gare ni da kuma kyakkyawan kirari ga ubangiji wanda yake bai mun buɗi ko kuma bai buɗi ga wani kafin ni irin wannan buɗin da zai gare ni a wannan rana ba ya faɗa a cikin ruwaya ta sayyidina Abi Huraira sai a ce da ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ɗago kanka ka tambaya abin da kake nema a baka ka nemi ceto kuma a baka sai in daga kaina ina cewa ya ubangiji al'ummata ya ubangiji al'ummata sai a ce da ni ka shigo daga umataka wanda ba hisabi gare shi ka shigo da shi daga kofa ta bangaren dama daga cikin kofofin aljanna
wa musulata wannan shi ma su alaikin da labuwaji
ta masu ita wannan kofa ta dama sake banta ga al'umma ta wanda ba hisabi akan su ba uku ba akan su amma sauran kofofin aljanna to wannan za a yi tarayya cikin al'umma ta da wata al'ummatan daban eh da wanda za a yi wa hisabi da wanda ba za a yi wanda zai iya shiga ta wannan kofa amma a cikin ruwaya sai na a nasu bai faɗi wannan rarrabewa da za a yi ba
وقال
مكانه ثم اقر وقال مكانه wato yace zan je gurin ubangiji da wannan Allah ya yi sujada makanahu kawai yace makanal arshi to makanahu dai sai in fadin yace sujada sai a ce ni ya Muhammad dauko kanka
wa qul isma laka
ka fada ana sauraron ranka ka nemi ceto a baka ceto kai addu'a kuma amsa addu'arka
ya rabbi ummati
ummati sai in ce ya ubangiji al'ummata al'ummata sai a ce da ni je kama za duk wanda ka ga akwai koda ƙwayar zarra na imani a cikin zuciya ta sa to ka fidda shi daga cikin wuta sai in tafi kuma in je in yadda ubangiji umarta shi kenan sai kuma gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala in je in yabe shi da waɗannan yabe yabe wanda zan yi masa sai ya faɗa irin yadda ya faɗa cikin hadisi na farko ya faɗa a cikinsa kamar misalin wato misqalu zarratin min khardal kamar ƙwaya ƴar ƙarama misalin girman ƙwayar zarra ya ce to sai in je in yi ceto sannan kuma kuma koma ga ubangiji sai ya faɗa irin yadda ya faɗa in sake yin sujada gurin ubangiji in yi kirari gare shi sannan ubangiji kuma cewa subhanallah ubangiji kuma cewa koma yanzu kuma wanda ya zama akwai ƙwayar zarra a cikin zuciyarsa na imani a fidda shi to sai in je in fidda su kamar yadda Allah ya umarni sai in koma a karo na hudu in kuma yin sajada in kuma yin kirari sai ubangiji ya ce da ni ɗago kanka faɗi ka faɗa ana ji ka nemi ceto a baka ceto ka yi tambaya a baka abinda ka tambaya sai ce ubangiji yi min izini wanda duk ya taɓa cewa la ilaha illallah huma in je in fito da shi daga aljanna daga wuta sai ubangiji ya ce da ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba aikin ka ne ba amma dai ina rantsuwa da buwayena da jin girmana da azamata da kuma jin takamata ina rantsuwa da waɗannan kamaloli na wanda ubangiji yau duk wanda taɓa cewa la ilaha illallah sai na fitar da shi daga cikin wata jahannama ya zo a cikin ruwaya sai na katada daga shugaba ya faɗa ban sani ba ko a na uku ne ko ko a na hudu ne sai in ce ya ubangiji ai a cikin wuta ba abin da ya saura sai ko wanda alkur'ani ya ɗauri wanda ya zama dawwama ta waje ba a kan sauda ya taka alkur'ani ko ya taka hukuncin alkur'ani
wa'an
يا زوج سيدنا أبو بكر سيدنا عقبة بن عامر سيدنا أبي سعيد ثم سيدنا حذيفة ثم سيدنا بدر ومن حديثي يتسع زوج رشك صلى الله عليه وسلم كما سي أي إذني قرين وتأتي
وتأتي أمانة والرحيم فتأتمان زنبة إسرائي
وكما سي أمانة da zumunta sai su zo tsaya a gaban al-Sirati guda biyu wancan tsallaken da wannan tsallaken na Sirati can tsallaken sai amana ta zauna can tsallaken kuma sai zumunta ta tsaya
wanda kana fi ruwaya ta abin malikin al-Muzaifa
ya ambata cikin ruwayan sai na abin malik sai na huzai wato daga sai na huzai fotu sai a zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama a gaya masa ga korafin da ake da shi shi ke nan zai nemi ce ta kuma a ba shi to sai a kuma a kafa siradi sauran da ba a yi wacce to ba sai a fara hisabi saboda haka na farkon da za su fara wucewa kan siradi za su wuce kamar walƙiya fal haka har sun wuce sai kuma waɗansu su wuce kamar misalin tafiyar iska waɗansu su wuce kamar misalin tafiyar tsuntsu waɗansu kuma su wuce kamar misalin saurin tafiya na mazaji
wanabiyukum sallallahu alaihi wa sallam ala sirati yaqub Allahumma sallim sallim hatta yatajalla su
nan kuma ga annabi sallallahu alaihi wa sallam akan siradin yana ta addu'a duk wanda ya to duk tawakkali sai za ta wuce akan siradi wa zalla yana Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim Allah ka kubutar Allah ka kiyaye Allah ka haurar da su lafiya har sai wanda Allah ya ga sun wuce sannan in wasu ma sun kuma biyo haka ji cigaba da addu'a sallallahu alaihi wasallam
wa zakara ayyuhum jawazan
sannan ya faɗi na ƙarshen wucewa a cikin su na farko dai sun wuce kamar walƙiya na biyu sun wuce kamar iska na uku sun wuce kamar tsuntsu wasu sun wuce kamar saurin mazaji a waki Allah ya ce akwai wanda za su wuce kamar rarrafewa da jan ciki haka za su wuce ga siratin nan ba abin da ya fi shi hadari abin da ya fi shi hadari za ka ji ba haushin yana magana ya ce ka dora na kan sirabi saboda ko a yi rai ko a mutu ne ko a mutu ko a yi rai siratin nan kaifin san jimaki Allah ya fi reza kaifi kaurinsa ko bai kai gashi ba gashi na jikin mutum yadda yake dan siririn ne amma kuma Allah ya ce in minkum illa waridha kana ala rabbika hatta maqabiya kowa daga cikin sai bai tunan gura ba wanda ba zai wuce nan wannan kunce da Allah ya riga shi da sai anya kawai ba wanda zai ji aljanna bai fita kan wannan doron jahannama ba kuma shi zira din akan doron jahannama ka dora shi da mutun ya goce in yayi kasa cikin wuta zai kuma kiyan ana kuma ki Allah yana tsaye na Allahumma sallim sallim Allahumma sallim Allah ka sa a wuce lafiya ana ta wucewa amma kuma kar ku manta nan ga zumunta a san Allah kenan kuma ga amana su ma suna nan duk wanda zai wuce sai sun mai clearance in sun ba shi clearance Allah ke lafiya in ba su ba shi ba ko a nan duniya an baka clearance ka fito daga gidan kaso to a can dai ba za ka wuce ba in ma a nan duniya wani dan siyasa ko wani shugaban kasa ya yi ma gata EFCC ta daure ka ta ce farawo ne kai mace amanar kasa ne ka kwashe kudin kasa wani shugaba saboda kana da gata a gwanza ya sa hannu ya ce na kwance shi a sake shi ne masa abubuwa to a lahira amana tana nan a tsallake tana kallon ka da ka zo ta ce wannan ma da shi sai mala'iku su sa makata sa gano mutum kawai shi kenan sai cikin wuta Allah ya kiyaye in kuma zumunta ce ka tozarta ta ita ma tana nan tana kallon ka kana tsowa ta ce wancan ma da shi bai kula da ni a duniya ba ubangiji ta wace Allah yana faɗa a hadisi kudusi yana cewa ana rahmanu wa hiya rahim ko man hafazaha hafizuhu wa man dayyaha dayyatu aw kama ka ni suna na arrahman ita kuma sunanta arrahim sunan mu da nasu sun kuma zuwa daya ni rahman ita rahim wanda bi ya sadar da ita zan sadar da shi wanda bi yanke ta zan yanke shi man wasalaha wasaltu wa man qada qadatu man hafazaha hafizuhu wa man dayyaha dayyatu wanda ya kiyaye zumunta in kiyaye shi wanda kuma ya tozata zumunta shi ma in tozatar da shi ko wanda ya sadar da zumunta in sadar da shi wanda kuma ya yanke zumunta shi kenan ni man dace shi Allah ya kiyaye mu
wati ruwaya ta hanye Huraira ta
ya zo a cikin ruwayar sayyidina Abi Huraira
fa kuna awwal man yujiru
Hussein zama jama'a kin Allah ni ne farkon wanda zan wuce ta kan saradi ashe kaji harshe ma sai ya hausa na din kowa sai ya hau saboda in minkum illa waridha kowa inji Allah sai ya biyo sana kana ala rabbika hatman maqdiya hukunci ne da aka riga aka zartar aka san hannu an wuce gon sai an yi haka sai dai kuma akwai inda za su wuce sanadin ba su ma sun san wuce Allah ya damu kenan sai mun shiga aljanna ma san da muna dan tunani ne nishadi mai kace af to ai a duniya an ce akwai wani abu shi sanadi za mu wuce a ce ai kun wuce tuntuni to yaushe ai wallahi ku ne sai goya ku sai Allah kada ku ba kuma san an yi ba haka malaiku ne za su shimfiɗa mana fukafukanmu fukafukanmu mu shige ciki su kudin da ne su wuce da mu musamman ta inda ganin sama ba za mu yi ba shi sara din warai kuwa insha Allah shi Ibrahim yana cewa ajirni minan nirani maliya daqatun biru'yati nirani fajismiya qadwahan kazaliya ahbabun ajirhum wa habtuhum laka dahara khairan nasi falyas'adu kaman habawliya ihsanan ko ajirhum fa innani waqirun fa innani waqirun haqirun faqirun waqirun faqirun haqirun ne kuma fa innani faqirun waqirun kaifa ajrihi min hasan ajirni min nirani ya ubangiji ka tsayar da ni ga barin wuta maliya daqatun biru yace nirani ni fa bazan iya kallon wuta ba wuta ma bazan iya ganin ta ba ba wai shiga ba ganin ta ne bazan iya ba fa jismiya karwa har ka je gani kashi na riga yayi rauni na tsufa duk jikina sai fata da kashi to da haka ni bazan iya ganin wuta ba ya ubangiji ka rafa mana asiri mu ce lafiya kan ma mu ga inda take ko ba ni kadai ba kazali ahbabun ina da masoya su ma ajirhum su ma ka tsayar da su gaban ganin wuta ka saganta wa habtuhum laka dahara khairan nas ya rasulullahi na baka kyautar su duk masoyan nan na baka su kyauta naka ne ba nawo bane da haka fa yas'adu su ma su samu arziki a lahira kaman habawli ihsanan haka na wanda ya taba min kyauta kuma ya kankanta ta shi ma hada da shi wa innani fakirun waqirun ka dai san ni talaka ne ban da komai da zan saka masa da shi kuma sun min kyauta sai daga sun daura min nauyi a wuyana kaifa ajzihim alhasan ta ya zan kyauta ta musu kamar yadda suka kyauta ta mu ba zan iya ba da kai kai musu da kanka daga wuce na roƙa mana ganin ta ma ba za mu yi ba sai mun je aljanna mu rika tambaya wai ina sura din ne sai kun wuce sai to alhamdulillah garan Allah ya mana ma jiki mu ga yadda yake ne tunda mun tsallake mun je aljanna sai an nuna mana shi a talabijin mu ga irin yadda yake eh amma yanzu kafin mu tsallake dai ba mu bukata mu gan shi insha Allah amin amin Allah jikan mu ya zo ga sai na Abdullah dan Abbas daga shugaba sallallahu alaihi wasallama za a je wa annaba wadansu wasu mumbarori su zauna akan su amma mumbari na zai tabbata ban zauna akan sa ba saboda ina san tsaye ina tsaye gaban ubangiji na tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fada gare ni me kake so in yi da al'ummarka sai ce ya ubangiji ka gaggauta yi musu hisabi to sai a kira mu a kammala hisabin mu da sauri mu ne al'umma ƙarshe amma da mu za a fara a wajen hisabi eh saboda muna da gata a sama ma'aikin Allah ya tsaya mana eh aka ga ko tsayawan mata filin alkiyama ai wuya ce wahala ce sauran al'ummatan da suna nan zubi su ne farkon zuwa amma sai sun jira an gama da mutu ko sai an yi kiliyar da mu mun wuce sannan za a waiwaye su daga cikin zakon da zai shiga aljanna daga cikin mutane akon da zai shiga aljanna da rahama an tsata Allah wani kuma a cikin su aikin sa ya tsaye da shi zai shiga aljanna ne da ceto na sai na ga za a yi wuta da shi ta ubangiji na belin wancan banda shi ba zan gushe ban jima'in Allah ina ta ceto ina ta ceto har sai ta kai ga an bani wani sikak wani kundi ko wasu kundaye wanda yake list ne na mutanen da za a kai wuta zan tara mala'ikun karbe shi in dinga soke sunayen kwashe zan kai sa aljanna eh an zubo list gashi nan an ba mala'iku aje kwashe wannan kai wuta in tare sun ce ku bannan in karbe din soke sunayen kai sa aljanna inna Allahu wa rasuluhu sai ta kai maluku mai tsaron gidan wuta ya kira ne ta haba Muhammadu baka rage wa ubangiji komai daga cikin al'umma ka wanda zai dan huta haushi da shi ba fushin da ubangiji ya yi gaba daya ka kwashe mutanen ka kai aljanna me ka ban masa da dan zuba a cikin wuta dan huci
dan
za a biyo ma'aikin Allah ba wanda zai je wuta kowa dan aljanna ne اللهم جازه عنا افضل ما جازت نبيا او امتي ورسولا عن قومي يا زوتكن هي حديثن نن na ziyarin annamari daga sayyidina Anasu idan ta bada gare shi
anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
sai wa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya fada
awwalu man yanfaqu al-arabu al-jumjumatihi wa la fakhara
ni ne farkon wanda kasa za ta tsage gaban ran sara na al-kiyama wannan ba alfahari ne ba ni ne shugaban mutane a ranar alkiyama wannan ma ba alfahari ne ba ni ne madaukin tutar godiya a ranar alkiyama ni ne farkon wanda za a buɗe aljanna gare shi wannan ba alfahari ne ba sai yanzu in kama zoben nan na aljanna na kwankwasa sai a ce waye nan sai ce Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai a bude mu kofar aljanna ina shiga cikin ta sai ubangiji tabaraka taala ya zo tare eh Allah ne zai tarbe ni na ga ina ganin haka ne ko sai in fadin yi ta da gaban ubangiji ya fadi ran abin da ya gabata ya zo a cikin ruwa yana sai na unaisu wato hadisin sai na Allah yake nufi da tasgiri ko kuma shi wani ansari ne mutum Madina ne ake ce masa unaisu
la ashfa anna yawm al-qiyamati la akthar min ma fi al-ard min adar wa shajar
rana al-qiyama zan ce ci mutane mafi yawa daga adadin itatuwan da suke duniya da kuma duwatsun da suke duniya haƙiƙa wato abinda za mu fitar da shi daga cikin mabambantan lafizza daga waɗannan hadisai da suka zo abinda za mu samu na ma'ana a cikinsu cewa ceton shugaba sallallahu alaihi wasallam da kuma al-maqamul mahmud nasa tun daga farkon ceto har zuwa ƙarshensa tun daga lokacin da mutane za su taru a filin mahashar har zuwa lokacin da kirazan su za su yi kunci saboda wahalar filin alkiyama yadda zai zama gumi ya kai musu makura rana ta zo dab da kawuninsu tsayuwa ta dame su sun daɗe a tsaye wannan fitin kafin a hisabi kenan to a yayin nan ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ya nemi cewa a hutar da mutane daga wannan tsayuwa alkiyama da ake cikinta wannan shine abin da malamai suke kira ash-shafa'atu sughra ceto karami wanda wannan ceton zai shafi kowa har kafiri saboda san da ake tsaye burjik a filin alkiyama ba wanda yake da wani tabbas ina ma za a yi da shi ko ya za a yi da shi wuyar da ake ciki kawai ita ake neman ma a yadda za a yi a fita daga cikinta gara a hisabin mutane suna ganin gara ko wutar za a je ma a je wutar ƙila ta ɗan fi sauƙi sauƙi akan halin da ake ciki a nan gurin to a wannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutane suna iyo a cikin gumi iyo fa fundin fundin a cikin gumi a ce dai gumi ne yake yanzu gumin nan dai kana kallo da rana ta take da azumin nan in gumi ya so matsatsafo ma ya duka ma riga ka ji karasa inda zaka sa kanka wani lokaci ga kunna fankan ma zafi take kara ma
duka ta addare ka dama dama wanda suke sana da hali in san nan kunna AC wata kila su sa dan ji dama dama a wannan dai fanka ce zaka kunna cikin wannan zafin to kala aida ka kara bunna da waje to a haka ma kenan a duniya gumin nan ba inda ko cikin takalmin ka ba ya cikawa iya kasa jik amari ga amma ga takura da kake ji balle a ce ga wani wuri ka zo wanda gumi ne kawai yake zuba har ya shanya kanka sai dai mutun ya dinga fundun-fundun a ciki sai irin musiba ce wannan zafin ranar nan yanzu gashi nan yana sama ta hudu amma ga halin da yake ciki da a sako da shi daidai kawo nan mutane kake zan zaka sanci to a wannan lokaci an kai iya gargara ma'aikin Allah yake magana da ubangiji Allah ya ce na yadda aje a aje ma'auni ai faslul khidabi to wannan cetan shine karamin ceton da ya shafi kowa har kafirin ma saboda za a zo a rarrabe aiki shikenan wanda za a kwasa kowa a kwasa kan da za ka sannan aje siradi sannan kuma ayi zabi ga mutane kamar yadda zuwa cikin hadisin Nabi Huraira wannan hadisi kuma shine mafi kyautatawa saboda haka sai a yi ceto a cikin wanda a ceto cikin gaggauta hisabin wato al'umma ta sallallahu alaihi wasallam zuwa aljanna kamar yadda ya gabata a cikin hadisi sannan kuma aka gama hisabi wanda ya zama za a kai shi wuta kuma zai shiga wutar to shi kuma sai a zo a yi cetonsa daga baya shi ma bit by bit kamar yadda manzo Allah ya faɗa a baya a fara zuwa a tsane masu laifi mai sauƙi-sauƙin laifi a kai shi aljanna ya kuma dawo ya roƙa a ce tunce ka duk wanda ya zama a zuciyarsa akwai imani ko da girman ƙwayar dawa a fidda shi in an gama wannan ya koma a kuma cewa koma duk wanda ya zama akwai rabin ƙwaya ma na imani a zuciyarsa a fidda shi ya kuma koma a ce tunce ka duk wanda ya kuma furta ya taɓa furta kalmar shahada ko da sunan wasa ne a fidda shi a kai aljanna. Daidai yadda hadisai ingantattu suka nuna sannan kuma ya ce to cikin duk wanda ya taɓa furta la ilaha illallah amma wannan muƙami ko wannan matsayi na yin ceto ga wanda duk ya ce la ilaha illallah to ba a ba kowa ba sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin nan wanda ya ɗaiɗai ta wanda yake ingantacce ko wani annabi an bashi addu'a guda ɗaya kwakwara wanda zai roƙa ubangiji da ita amma ni na ɓoye ceto na ko na ɓoye addu'a ta sai ran alkiyama zan roƙi ubangiji ceto ga al'umma ta malamai sun ce ma'anar wannan shine wata addu'a guda ɗaya kwakwara wanda aka sanar da su an amsa ta gare su wa yablughu fiha marqubuhum kuma abinda suka nema a ciki za a basu
wa illa fa kam da kulli nabiyyin minhum min da'watun mustajabatan
in ba haka ba yo ko wani annabi daga cikin su ai yana da addu'o'i da yawa da Allah ya amsa masa to me ma'ana li kulli nabiyyin da'watun mustajaba ya da abin yake kamar misali gwamnati da ta daukar aiki a wata ma'aikata ko a wani wuri za a dauki aiki duk ma'aikatan gurin suna da damar su gabatar da wani da suke so a dauka ma wanda za a hana kuma duk wanda ka gabatar zaka iya dacewa musamman a ce ka sa hannu kan takardun su haka ne to amma kuma tare da haka sai shugaban ma'aikata ya tara ma'aikatan sa ya mitin da su ke to gwamnati ta ba mu dama za mu dauki ma'aikata saboda haka kowa daga cikin ku na bashi slot guda daya kaga wannan slot ɗayan shine da'awatun mustajaba wannan guda ɗayan confirm ka tabbatar ya shige in ka kawo ya wuce ko a kawo to amma sauran da ka kawo su kuma kila ka kana ciki ko su shiga ko su ki shiga amma za su ki shiga ɗanku amma wancan ƙwaya ɗin ba ku kwanto a kansa to wannan shi ne ma'anar da kullum nabiyin da'awatun mustajaba kowane annabi sai da Allah ya gaya masa akwai addu'a ƙwaya ɗai ƙwaƙwara zaɓi mai kake so in maka slot ne aka baka kuma kowane annabi ya gabatar tasa a nan duniya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ni da aka zo kaina Allah ya ce Muhammadu kai ma roƙi sai na ce ubangiji ni tawo ba yau ba a batta ba yau ba sai ranar alkiyama kasaita zan gwada a gabanka shi ne ce can da zan roƙa ga al'ummata ina zuwa na faɗa Allah ne sai je kana baka saltuda wasu fatu shafa tambaya abin da yake zuwa ba sai to bane je ka tai nuna ga rama ka aljanna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shugaba sallallahu alaihi wa sallama yana da fili tarin addu'o'i da aka amsa masa wanda ba su kirgu ba to amma halin su suna kasancewa ne yayin yin wannan addu'a tsakanin kwadayin za a amsa ko kuma tsoron a ki amsawa ita wannan ba tabbas gare su akan ta ba to amma Allah mun ce musu amsa wata addu'a kwara guda daya cikin kome suke so ita wannan za su roƙa ne bisa yaqinin Allah zai amsa ta hajiga sai na Muhammad dan Ziyadin ya fada Abu Salih shi ma ya fada ga sayyidina Abi Huraira a cikin wannan hadisi fi ummatihi kowane annabi yana da addu'a da ya roko da ita a cikin lamarin al'umma ta sa kuma aka amsa masa amma ni ta wa addu'a na koye ta ba yau ba na ce sai ran alkiyama zan roka al'umma ta ceto da wannan guda ɗaya ya zo a cikin ruwayar sai na Abu Salih kowane annabi yana da addu'a guda ɗaya kwakwara da aka amsa gare shi kowane annabi kuma ya gaggauta yin tasu addu'a tun anan duniya irin wannan hadisi ya zo a cikin ruwayar sayyidina Abi Zur'a da sayyidina Abi Hurairata an karbo ga sayyidina Anas irin misalin ruwayar sayyidina Ibn Zayd da sayyidina Abi Hurairata sai zama wannan addu'a da aka faɗa wata abu ke banta ce da cewa al'umma za ka rokawa sannan kuma Allah mun ce maka amsawa in ka roka musu
wa illa faqad ahbar sallallahu alaihi wa sallama annahu sa'ala li ummatihi ashiya'a bi umuriddin
wa dunya dan haka ba ai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yawa ya faɗa sa ya rokawa al'umma sa tidi na daga abubuwan da suke lamarin addini da kuma lamarin duniya an ba shi waɗansu daga ciki waɗansu kuma an rike ba a ba shi ba amma sai ya tattali wannan addu'ar ita sai ya ɓoye musu ita sai ran alkiyama kuma ta zama khatimatul mihan ita ce cikamakin duk wani wahala da za a sha filin kiyama kuma ita ce babbar addu'a da za a yi alkiyama da kuma roƙo da za a yi gun ubangiji alƙali ce Allah ya saka wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da alheri fiye da yadda ya saka wa kowane annabi ga al'umma ta sa alhamdulillah amin 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 Allah ya jiga mu Allah ya jiga iyayenmu da iyayen iyayenmu da malumanmu da masoyanmu da 'yan uwanmu Allah ya samu gwamnati da lafiya malumanmu Allah ya saka musu alheri iyayenmu Allah ya saka musu alheri wanda ba za mu yi ba Allah ya iya mana kuma daga gare mu Allah ya mana maganin su Allah ya mana zikira wa baka annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda yake bana guru mun gidi Allah huwashi abin da muke tsoro kuma Allah kare mu kasan mu Allah zai da lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya baka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke wasiya da addu'a Allah ya san bukatun su dake dake Allah biya musu masu sadaqoki Allah ya saka musu alkhair gurbin da Allah ya saba Allah mai da tsawon guda madadinta malam da yan uwan Allah ya saka musu alkhair Allah ya sarki ta tsawon baka annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha dai sai fati bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا فاطمة اللهم صل على سيدنا فاطمة وعلى آل سيدنا يوم من تشهد وني رشي بابا daga cikin mazajan faila masu hidima a cikin wannan sha'ani da muke ciki shine Maulana Mashud Ahir Kurmi wanda yake shugaban majma'ul ahbab ungiyar masa ya Shehu Ibrahim radallahu anhu wanda suke shirya taron Maulidin Shehu Ibrahim na kasa da ake duk shekara a jihohi daban-daban makon da ya gabata mataimakin sa ya rasu Sid Hamal wanda ake cewa Alhaji Kaulaha ikon Allah shi Alhaji Dairi Kurmi shi ne shirya gawar sa ya masa komai shi ma kuma yau sai aka waye gari sasa janaza muna addu'a Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kara masa kusanci zuwa ga annabi da shi. Allah ya tallafi bayan sa. Wannan kungiya kuma da ya tafi ya bari da irin wannan hidima da akai shekaru 30 da wani abu. Na tsammanin bana karun 36 da akai. Shine wanda akai azan fara. To tsawon wannan shekaru duk fadatashin da akai dai shi yayi Allah ya saka masa alkhairi. Kin sai ya sai da gidansa da yake ciki. Sannan yayi tattalin yadda zai shirya maulidin nan na shi. Har ta kai aka samu yarwar da jama'a da dama suke ta taimakawa a yi har ƴan siyasa suka so mu shigowa ciki gwamnati suke daukar hidimar din baki da Allah ya saka masa alkhairi Allah ya ji kansa Allah ya kara masa karamar lahira barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye sa bayan tasu wal huwa Allahu ukhrij sa'il fati bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala fatima barik hadi la sawfa يا ربي بالذات وبصفاتي فقل لنا